Gwamnatin Jihar Plateau Simon Lalon yace Jihar Plateau tana buƙatar tallafi daga gwamnatin tarayya don agazawa waɗanda rikici ya shafa a sassa daban-daban a jihar ta Plateau. A wani taron ganawa da dukkanin ƴan jaridu dake jihar Plateau, gwamnati ya yaba da gudummawar da ƴan jaridan ke ba gwamnati wajen cimma manufofinta, ya kuma yi alƙawarin ba su bayanai da za su bayyana wa jama'a don samun fahimtar juna. Gwamnati yace tallafawa waɗanda rikicin ya shafa a jihar, kamar yadda ake yi wa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar.
Waɗannan abubuwa aka samu taimako, aka gina ma mutum gida inda aka kone zuciyarsa sai kwanta, aka samu kuɗi aka dan sayi ma mutane shanu su ma zuciyarsa sai kwanta. Committee da muka sa suna magana a ina cikin abubuwan da suke nema na taimako don kwantar da zuciyar mutane, don mun gane abin da ake tafiya ciki da kone gonake a lallace gonake a kakkashe shanu kai, to abin da ke faruwa kenan. Ana yin haka a can ta Maiduguri da Yobe, ma mun yi roko mun ce ina faruwa a nan domin gwamnatin tarayya ta taimaka mana.
Kan batun kuɗaɗen da suka yi ɓatan dabo a gwamnatin da ta shuɗe kuwa, gwamnan ya ce suna kan bin sawu.
Mun rubuta da sunayen wa'ensu mun kai wa EFCC, yanzu muna jira EFCC su yi aikinsu. Banda haka akwai kamfani guda biyu wanda muna nan muna tattaunawa wanda za su zo su yi mana bincike na state gabaki ɗaya. Amma muna faɗa har yanzu idan wanda ya san yana da kuɗi ka kawo mana kuɗin, muna so mu sani an kama wayansu.
Ko mai al'ummomin jihar ta Plateau ke buƙatar gwamnatin ta yi?
Sunana Alhaji Alhaji Ciro Mazonal, chairman na Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria na North Central Zone. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta tanadi wani diya na musamman wanda za ta taimaka wa bangarorin nan guda biyu. Duk wanda suka yi asara a dan taimaka a biya su diya, ina ga zai taimaka, zai rage waɗannan yawan fitintunin da suke tafiya kullum.
Okay, ni ne Choji Daliok Chuang, National President na Birom Youth Molders Association. A gaskiya muna buƙatar taimako domin akwai da yawa wanda sun rasa gidaje, wanda sun rasa iyaye, kuma waɗanda sun rasa gidaje ko da shike ba su samu kam da suke zama ba, sun je sun samu danginsu a cikin gari suna zama da su. To wannan ya kama danginsu din wahala sosai domin yanayin abinci da sauran bukata sun zama cinkusu a guri ɗaya. So duk taimako da zai zo ko daga gwamnati ne ko daga NGOs ne ko daga individuals, ina ga zai taimaka don muna ce Biram su yi hakuri, Fulani su yi hakuri, dukanmu yanwan juna ne domin dukanmu bil adaba ne. So tunda iyayenmu sun yi zama tare, me zai hana mu zaman tare?
Shugaban kwamitin da majalisar dokokin jihar Plateau ta kafa don sasanta masu rikici da juna a jihar ta Plateau, Yusuf Adamu Gagdi, ya ce suna tattaunawa da wasu ƙasashen duniya don samun tallafi wa al'ummomin.
Ya dace gwamnatin tarayya na Najeriya ta taimaki jihar Plateau da fitinu-fitinun da ta shiga ciki daga 2001 zuwa wannan lokaci, wadda mutane sun rasa dukiyoyinsu, mutane sun rasa gidajensu, mutane sun rasa sana'o'insu. Bayan wannan akwai kungiyoyi na kasashen duniya wanda yau din nan ina da taro da European Union a Abuja don ganin yadda za mu sa kungiyoyi kasashen duniya ta zo ta sa hannu cikin yanayin da mutanenmu suke ciki, a rage musu asararrukan da aka yi da kuma dukiyoyin mutane. Ba ma gwamnatin tarayya ba, ita gwamnatin jiha kanta za mu sa ta taimaka. Tallafe-tallafen nan da nake gaya muku ba wai akan kuɗi ba ne kawai za a bayar. Wasu za su zo su gina makarantu, wasu za su zo su gina wasu abin nan boreholes na ruwan sha, wasu za su zo su gina asibitoti. Akwai kasashen duniya da ba za su ba ku kuɗin a hannu ba, za su yi abin da zai amfani mutane a ƙasa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.